da 1418 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yini na 29 ga watan uku a shekara ta 1900 kuma da 98 a shekaran Turawa. Kuma yau wannan shine darasinmu na 6 a cikin wannan littafi mai albarka, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Idan ba a manta ba, jiya muna babi ne da yake magana akan alwala, ko mun karanta waɗansu daga cikin hadisan waɗannan babi, wannan babi waɗanda suke bayyana mana hukuncen alwala. To, kasancewar mun yi shigar da shiga watan Zulhijja, shi yasa nake so in faɗakar da mu cewa mutumin da wannan wata ya kama, kuma ya kasance mutum yana da nufin zai yi layya, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayin da Zulhijja ya kama, kuma kana cikin waɗanda suke da niyyar aiwatar da layya, to kada ka aske wani gashi na jikinka, ha kuma kada ka aske, wato karka yanke abin da ɗinka farkon ka. Sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, kada mutum ya aske wani gashi a jikinsa, kada kuma ya ce zai yanke farkonsa har sai bayan ya yanka ragonsa na layya a ranar sallah. An fahimta ku? Sannan waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja kwanaki ne masu falala. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Babu waɗansu kwanaki wanda aiki na gari ke zama mafi zama abin kaunatuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda goma. Sai sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah, ko da jihadi ba, annabi ce walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarji' min zalika bi shay. Sai dai in mutum ya fita da zuciyarsa da gangan jikinsa, sannan bai dawo da komai gida ba, shi ne kadai mutumin da zai tsara mai aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki. Da haka ya kamata ‘yan uwa a zage dantse wajen kwanaki na ayyuka na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja. Ana ninninka wa mutum lada sama da sauran waɗansu kwanaki. Wannan aikin alkhairi ya shafi karatun Qur'ani, ya shafi yawaita kabbara, ya shafi tasbihi, ya shafi zikiri, ya shafi salatin annabi, ya shafi siyar da abinci da gajiyayye, ya shafi taimaka mara lafiya da magani ko abin da zai magani, ya shafi taimakawa maraya, ya shafi taimakawa dukkan wani mutumin da yake cikin ku. Allah ya ba mu ikon aiwatarwa. Za mu tashi kan hadisin Laqith ibn Sabira, malam yace wa Laqith ibn Sabira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وعن لقيط بن صبرة عن كربوها ديسي دقى متمنى أشكر لقيط ابن صبرة رضي الله عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سنة دعمك من الله ثبت بليك ياج أسبغ الوضوء كتك الولا ومن الإسباب إن الإتمام على رب أسبغ الوضوء بمعنى أتم الوضوء كتك الولا تهنير وانكي قفن دعكي وانكي واب ko shafar gaban da ake daga farko zuwa an gane ko wa kallil bainal asabi ka tsitsu da tsakanin yatsu. Abinda ake nufi da takhlil shine ijra'ul ma baina asabi yadayn wa baina asabi rijlayn, gudanar da ruwa tsakanin yatsun hannu da kuma yatsun kafa. Ana bukatar mai alwala kar ya sake wajen sanya ruwa a waɗannan wurare. Dan karka zo wanke hannu kan fitilwa kawai kai haka ba tare da ka kula da tsakanin yatsa da yatsa ba, wani lokacin sai ga mutum ya bar lam'a inda ruwa bai fita ba. To, dan haka sai annabi ya umarni na musamman ka zuba ruwa kuma ka sa ɗan yatsanka ka tuttuɗa tsakanin yatsun ka ɗin yatsun dama da kuma na hagu, haka kuma kafa ma ta dama da ta hagu gaba ɗaya. Shine ma'ana wa khallil bainal asabi wa balig fil istinshaq. Annabi ya ce ka zurfafa wajen shaƙar ruwa. An gane ku? Illa an takuna sa'iman, sai dai fa in ka kasance mai azumi. Wa baligh fil istinshaq,
ka zurfafa wajen shaka ruwa yayin da ka zo alwala, ana son ka shaki ruwan ya shiga sosai cikin kofar hancinka. Illa an takuna sa'iman, sai fa in kana azumi, to ba za ka yi ba, ba za ka shaka ba, ko ba za ka zurfafa ba, gaya ba za ka zurfafa ba ke za ka ruwa za a shaka ko ana azumi, amma zurfafawa ba sai da wanda ba mai azumi. Yasa suka ce istisna'in da aka yi anan togaciya ce ba wai ta hana shaka ruwan ba, a ta hana zurfafawa. An gane ko? وبالغ في الاسم ساقي الا ان تكون صائما. وان حديثي اخرجه الاربعه معلمان حديثي هدو سكروا سوسي ابو داود ترمذي نسائي ابن ماجه وصححه ابن خزيمه. حديثي ne kuma wanda yake hasan, ba na hadisi ne wanda yake hujja ne. Yanzu ne hukuncin tsantsaye ya san hannu ko hukuncin tsantsaye ya su na kafa a cikin alwala, me hukuncin sa? Wajibi ko mutabi? Wajibi saboda umarnin Manzon Allah. Annabi yace khallil bainal asar, wannan khallil fi'l al-amr qa'ida na usulul fiqh. Al-amr mujarrad an al-qara'id yufid al-wujub. Duk umarni daga Allah ko manzon sa, matakar ba wata karina ko alama da ta kautar da shi daga wajibi, ana daukar shi a matsayin wajibi, ba ta kai shi zuwa ga mustahabbanci sai dan akwai wata alama da ke nuna haka. Alamar a cikin lafazin ayar ko hadisin, ko a wajen lafazin ayar ko hadisin, a wajen ayoyin daban ko wajen hadisan daban. Amma in ba haka ba, duk inda umarni ke ya zama wajibin kici ba, ya zama wajibin kici ba, wajibi da yin wannan umarni ba a ɗauke shi daga wajibi a kai shi mustahabbanci sai fa in akwai wani dalili da aka dogara da shi kan haka. In ba haka ba dole za ka ɗauke shi a matsayin wajibi. An fahimta ku? Wali Abi Dawud fi riwayatin إذا توضأت فمضمض. أود رواية أبو داود يتي إذا توضأت فمضمض. إذا كتاتهم أرولا سنن لي يختم كفص ريبيت. فمضمض ككل ريبيت انت. كل كل ريبيت كما يقول سيارون نجينا. هذا مواجه. كلا فاتن كنا فهمت بكيو. هذا مواجه يتكين أرولا. يزم متن دادين زو ألولا سيكي كل ريبيت. كوي كيسا كروا. Ya zama ya bar miki ne, ya bar mustahabi ko ya bar wajibi? Alwalar ta yi gobe ta yi ba? Wajibi ne, ni na yadda da kuwa kan wani, saboda annabi ya yi umarni, duk umarni na ɗaukar jami'a matsayin wajibi sai in an samu karina. Allah ki tasrifu min al-wujub an al-wujub ila al-istifa. Bai, amma in da rigimar take mai hukuncin wanda ya bar wajibi? Ya yi laifi, amma alwala ta ne. Akwai hukunci tsakanin rukuni da wajibi. Rukuni wajibi, idan ka bar rukuni sallah ta ruke, amma in ka bar wajibi fa sallah tana nan, sai dai mutum ya yi sabo, ya yi sabo inda ya bar wajibi. Ina fata an fahimta. Yanzu kun ga wanke fuska me hukuncin sa a cikin alwala? Rukuni ne. Niyya me hukuncin sa? Rukuni. Wanke kafafa rukuni. To dukkan waɗannan rukunai ne, ina fata an fahimta, waɗanda idan mutum ya bar su alwala ta lalace gaba, dole sai an faro ta daga farko. Amma idan mutum ya bar waɗancan waɗanda muka ce wajibi ne a bisa ga fata wanda ku kuka bayar da kan ku ce wajibi ne, to kenan sai dai a ce yayi sako, amma ba a cewa yayi alwala ta lalace. Sai dai waɗansu malaman sun zo sai suke da kai abinda duk ake yi a sashen fuska yana ɗaukan hukuncin fuska. Yanzu idan aka ce wanke fuska a cikin alwala, me hukuncin sa? Rukuni. To fuska me fadinka daga kunnen dama zuwa kunnen ta wanta fa daga mahudar daji ta goji zuwa ina haba, wannan ita ce fuska. Duk abin da ke wannan tsakanin shi ne fuska. To da aka ce suka ce baki a nan yake, hanci a nan yake, duk abin da ake wa wajibi, abin da ake wa fuska, hukuncin sa daidai yake da abin da ake wa hanci da abin da ake wa baki. Me yake na matsayinsa? Rukuni ke. Ina fatan kuna fahimta da kyau. Shi yasa kun ga a jiya lokacin da muka zo zama fara magana alwala, sai muka ce gaba ɗaya alwala a gaba nawa ake yin alwala? Hudu. Hannaye, sai gobe, fuska, sai kuma kai, sai kuma kafa. A nan ne ake yin alwala. To amma idan ka zo misali, ka ɗauki kunkuren baki, ka ɗauki shakar ruwa, in ka saka su cikin fuska ka san sun jijjina, amma idan ka ce su wani abu ne da ban ba fuska ba, yanzu aya ba ta yi magana kan su. Ya yi wahalar zina amuru idan kuntum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum sami wa arjulakum ila alka'bayn. Abu guda hudu aka faɗa. To da haka anan ne malaman ke cewa fuska, idan aka ce fuska da hanci da baki duk sun shiga cikin ta. Idan wankin fuska ya zama dole, to kuma shakar ruwa ma ya zama dole. Sannan kurkure baki kuma ya zama dole. Don saboda suna cikin me? Suna cikin fuska. Lokacin da Allah ce fasiru, muna nufin kawai ana nufin fuska ta tukan dinta. Amma me yasa aka ware kurkuren baki da wannan daban-daban, ake yin su lokuta daban-daban, sai an fara yin wannan sannan a yi wannan a zukan wannan. Tsakanin su da wankin fuska, saboda a aikace annabi ya fassara, amma a kankullen bayani aya da suke fara su wuce abu ya shafi safar kafi, ya shafi daga ruwa, ya shafi kusura kwaki, amma a fayyace a aikace sai annabi ya yi wannan aikace, practical annabi ya aikata aya, amma a kankullen bayani aya ta yi idara zuwa su ne. Kina fatan kun fahimta. Wa alaikum assalam. Eh gaskiya maganan wajibi tana da gaskiya kwarai, maganan wajibi tana da gaskiya sama da maganar rukuni din ma kuma akwai malaman da suke yi ta an fahimta ku. Wa an Uthman radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yukhallilu likiyatahu fil wudu, akhrajahu at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه انكر بو حديثي لغا عثمان بن عفان الله كار يدا غري ان النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان يتي للي النبي الله سيرا ده من تبت غري كان يخلل لحيته يا كانتي يدا سنس يتي يجيمن تا كل وضوء اكن الوضوء abin da ake nufi da kakalil kamar yadda muka faɗa sanya ruwa har ya wuce gashin ya ratsa zuwa ga fata shine kakalil din ba lalle ne sai ka ta ya saka ka tun sai fa haka ba wannan sai fara ake dan idan muka fassara sai 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 wa abin da mutane suke fahimta kawai shine zan gashin haka wanda wannan ba sai ake nufi ba dan kaga hadisin Abu Dawud sai ya nuna a aikace yaya annabi yake kakalil din sai sai yadda annabi yake shine sai kamfashi ruwa da tafin hannunsa sai ya sa shi haka har sai ya hada tafin hannunsa da mai da fatar abin da sansa yadda ruwan zai wuce gashin har ya ratsa mai dangin din gashin inda fatar shi kenan ya yi takalilin liyyar. Wato kaga sabani yadda wuce fahimta takalilin liyyar shi ne kawai mutum ya yi tafin gemu haka ya yi da haka abin da ba ake bukata a ratsa ruwa har ya yi zuwa ga fatar zuwa bikin din gashin shi ne ake nufi da takalilin. An fahimta ku. Haka takhlilu bayna al-asabi kuma abin da ke nufi ratsa ruwa har ya kai ko ina da ko ina tsakanin yatsun ka din na hannu ko na kafa, wannan shine abin da ke nufi takhlil din ko a wajen liya ko a wajen wannan. To shine ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu liyatahu fil wudu'i, annabi ya kasance yana ratsa ruwa ya shiga karkashin gemun sa fil wudu'i cikin alwala. Menene bambancin hukunci tsakanin تخليل أصابع اليدين والرجلين ده كما تخليل اللهية تخليل اللهية ده النبي أمر لي خلل بين الأصابع نقول لكم أيتي لي سين أيتي النبي نغنى واجب أيتي باية من واجب أما أمر لي با أيتي من واجب إلا بدا أم فهيتا أيتي باية من واجب سين أنت أبو تصابا دليل دفق واندزي nun wajibi, amma aiki kadai cewa annabi ya kasance yana kaza, wannan kadai baya fa'idan tada abin ya zo mai wajibi, dan saboda ta iyawa annabi ya kasance yana kaza kuma ya zo shi kadai ma ya kama bai tafi ko bai tafi ba. Annabi ya kasance ya aure mata tara amma yayi umarni da haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son mace yana da dama ya aure ta ko da bai bayar da shi ba, ko da ba alwali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da dama ya raba kwana da wanda ya so ya kira ba wata yadda cikin matansa, idan ya dama a daki ya tare a daki daya ya wata ba komai bai yi wa Allah laifi ba, idan ya dama ya wata biyu a daki daya bai yi wa Allah laifi ba, idan ya dama kuma ya raba turji man ta sa'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha, wannan an bashi wannan damar, amma ka sai ku dole sai ka raba kwana, haka shi ma dole sai ya raba kwana, kowa ma dole sai ya raba kwana, matakar yana da mata nawa, matakar yana da mata biyu zuwa abin da ya saba, dole sai ya raba kwana, dole sai ya adal. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ku kabbata a takaice dai aikin annabi ba ya nuna wajibi sai an sami umarni shine ake daukan wajibi da kansa. Dan haka da wannan ne malamai da dama suka fi shi wannan sassaice gemu a cikin alwala hukuncin sa mustahabbi ne, amma na yaso ka zai zama wajibi tun da umarni ne annabi nan ko aikin sa a cikin dole. Ina fatan kun fahimta. Wa alaikum assalam. amma kila alwala ake wa magana sai ake wa magana dole in zaka kai niyya, ni ma ina mun dole in zan yi niyya, amma ba sai kake zo ka bibiyi mutane kun yi niyya ko ku ba. Ya ko zamu sai in ka faɗa mana ka ce baka yi niyya ba, ba ka ce asusu take ba, to ya zamu gani. وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسورة مد فجعل يدلك ذراعي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أنكر حديثي لدى عبد الله بن زيد الله كاري تقري قال يتي إن النبي صلى الله عليه وسلم للي أن نبزر هذا أمس الثبت جريبي أتي بسورة مد أنكا ومسا kashi biyu bisa uku na mudu, kun san dai mudu na awo, ruwan da ya kai adadin kashi biyu bisa uku mudu aka kawo masa, kashi sat na mudu aka kawo masa, fa ja'ala yadluku ra'ayhi, sai ya shiga yana mai wanke hannayensa da shi, ma'ana yana nufin sun yi alwala da shi, cewa yadluku ra'ayhi wannan ya zanto min ba'd islaqil juz'i ma idadatul kulli, ba wai wanke hannu kada yake a cikin alwala ba, amma sai kawo wanke hannu yana nufin alwala gaba ɗayanta. Kun fahimci wannan da kyau? Abin da zai yake so ya fayyace mana a nan gurin wannan hadisin, wani adadin ruwa ya kamata ka yi alwala da shi, kai mai alwala ga ruwan da annabi ya alwala da shi shi ne abin da yake kashi biyu bisa uku na mudu annabi ya yi alwala da shi, mafi karanci kenan. Kuma haka ake so a tsaya, shi yasa aka ce annabi ya koya wa mutane al-iktisadu fi kulli shay, tattalin arzikin kasa hatta a ruwan alwala. Kamar yadda a tsaya Allah ce wa kulu washrabu wala tusrifu, to haka alwala ma kuma aka ce ruwan kar a bannata, shi yasa a can baya aka ce kar mutum ya bawle a cikin ruwan da yake tsayayye, saboda kar a bude kofa wannan ya zo ya wannan ya zo ya wannan ya zo ya yi, sai kuma a gurɓata ruwan mutane ba su da ƴancin su yi wanki da shi ko wani amfani, kaga tattalin arziki kenan a mutum. Tarkacin wannan ake tarkacin irin waɗannan hadisan da ayoyin da suke gaba da wannan ake ɗaukan tsarin tattalin arziki na musulmi, hatta a ruwan alwala ana son ka auna ga yadda ya kamata ka yi, to ka zuki na ce da kamata ban buɗe ban furta ya yi ta zuba in ba ta furta su guda wajen alwala kau. An fahimta ku? Wa alaikum salam. Sai yi jikin suna da mai? Dalin? To, wata kula a masu zatu. Wajen gemu na ce. Abin kwada mutum ɗanzu kana ina. A cikin wanke fuska za ka yi, saboda da ka'ida idan mutum na rige mu musamman da yawa wajen zuba ruwa a fuska din da wuya ruwan ya samu ratsawa can gaba ɗaya, shi yasa aka ba da muhimmanci wajen wannan ɗin daban. Kaga mutumin da yake baya da baiwa ta gemu, kaga shi ba sai ba ya cikin wannan dama ba komai, duk kawai zai wanke gaba abu ya aske kayansa ko abu, idan ya aske wani ko wanda kuma bai kamata a aske din ba.
tunda hadisi ne suka suna magana kan gemu wajen hadisi 40 daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi 40 din magana akan mai gemu ai kine babban sifa tsakanin mace da namiji. Yanzu idan mutum ya leko ta wando, ya za mu magana shi mace ne ko namiji ne da gaggawa? Wa waɗansu ce sunna ne, wancan kuma idan aka ce sunna sai waɗansu ɗauka abin da in ka ga dama ka bari, in ka ga dama ka ki bari. To wannan lafazin sunna mai ake nufi da lafazin sunna? Lafazin sunna yana da ma'anoni daban-daban. An fahimta ko? Ya danganci wane yare kai amfani da shi lokacin da kake nufi cewa abu kaza sunna ne. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati da komi wa sunnatul khulafa'ir rashidin. In yana umarni da rike wajibabbin al'amura da yanzu su ko ko mustahabbai kadai banda wajibi. To amma kuma yasa mutum suna ne? Kaga sunna anan wurin har wajibi yake. Da haka ba wai dan an ce abu sunna bane zaka dauka cewa bai zama wajibi ba. Idan ana nufin sunnar annabi ne, ana nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai kenan. Amma idan an ce hukuncin sa sunna ne, to shine wannan abin zai zama ba wajibi ba kenan. Wannan ka koma yaran fuqaha malaman usul fiqh sunna, idan sun ce wajibi sunna, suna nufin abin da bai ce wajibi ba. Amma yayin da malaman hadisi suka ce hadisi sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallam, suna nufin tafarkin da annabi ya rayu a kai kenan. An fahimta ku? To karkashin kuwa, karkashin ina ake samun wajibi karkashin umarni? Hadisan cikin Bukhari da Muslim da suka zo kan gemu suna magana ne akan umarni suke cewa ayi. Da haka idan mutum ya saba kenan ya saba wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam. An fahimta ku? Wanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauki wannan abu a matsayin wajibi, duk umarnin Annabi suna daukar shi a matsayin wajibi, sai in sun samu wani abu da ya kai ta jiki daga wajibi zuwa ga sahabbanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na musu mubaya'a, sai ce to na yi maka mubaya'a akan jihadi, kuma karka roki kowa komi. Kai ma na yi maka mubaya'a akan za ka yi jihadi, kuma karka roki kowa komai, ba ka yi ba roko. Fahimtar su da wannan ya shafi kowane irin roko. Ke sa ɗaya daga cikin su yana kan doki ko rakumi, sai Bulala ta tafi ɗaukaka, yana jin kunya ce mai komin Malam Zakariya ga Bulala tana ta, yana ganin ya yi mai ya yi roko, sai zai sauko kansa ya ɗauka ya hau. Haka sahabbai nan suka fahimci abu suka fita tsaya a kai. Ke sa sai rayuwarsu ta yi kyau a duniya, kuma suka ci riban duniya, kamar yadda kuma ga sakamakon da Allah ya alƙawarin zai musu kyakkyawa a lahira. وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. وعنه لفظنا كما زواجه عبد الله بن زيد an karɓo daga Abdullahi ibn Zayd annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi ibn Zayd ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi, ya akhudhu bi udunayhi, yana rika don kafar kunnansa. Me yake rika? Ma'an, wani sabon ruwan daban, ghayra al-ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi, banda ruwan da ya jafi kansa. Kun fahimta ko? Wannan shine hujjar malaman da suke cewa wata jizul ma'i lahuma, sai ce matuwar uzunaini wata jididul ma'ilahuma, suka ce me ga hujjar su? Abdullahi bin Zayd ya ga annabi ya ɗauki wani ruwan daban ya tafi kunne ban da wanda ya tafi kai da shi, wanda ya tafi kai daban da ne ya sake ɗaukan wani ruwan kuma ya tafi mai da shi ya tafi kunne da shi. Wannan hadisi a kharaja bil bayhaqi, imamul bayhaqi ya rawaito shi. Kun ji ruwayan bayhaqi? Wa huwa, kuma shi wannan hadisin da ake magana a kansa inda Muslim ya zo a wurin imamu Muslim min hadhar wajhi, kuma dai ta wannan sahabin bilabdi, amma da lafazin cewa wa masaha bi ra'sihi jima'in ghairi fadli yadayhi, wa masaha bi ra'sihi, annabi ya tafi kansa jima'in da wani sabon ruwa, ghairi fadli yadayhi, ba ragowar wanda ya wanke hannu. Ina fatan kun fahimta riwayar Imam Muslim abinda suke annabi ya wanke hannu, da ya wanke hannu ya kammala zai tafi mai kenan kai sai ya samu wani ruwan daban ya taɓa wani ruwan ya tafi kai. Ita ko ruwayan bayhaqi abinda suke annabi ya tafi kai, sai mai kuma da tafi kai sai kunne, sai kuma ya sake samu wani sabon ruwan sai ya tafi kunne. Kuma duk hadisin mafi kansa ɗaya shine Abdullahi ibn Zayd, to shine matar waya ne suka ta bambam, wani ya ruwaito shi da haka, wani ya ruwaito shi da haka. Yanzu wannan hadisin da wannan abin da ya koyar ba shine wannan hadisin ya koyar ba. To shine a gaba sai malamin ya mana wata magana ta malamin hadisi, sai ya ce wa huwal mahfuz, shi wannan na karshen shi ne aka haddace daidai, wancan na farkon ba a haddace daidai ba, don haka wancan na farkon sahihi ne, wannan kuma sahihi. Wa huwal mahfuz, idan sun ce al mahfuz cikin hadisi shine wanda yake allazi yuqadiru jaz, an gane ku? Wa dhuzu bi ma ra wal maqbul mukhalifan arjaha, dama abin da kin ji da hadisi jaz mutum ne mai harda ya ruwaito shi da wani lafazi daban, sai wani mai hardan daban wanda ya fi na wannan ya kawo lafazin da ba wannan ya kawo ba, mun san wannan mai harda ne amma wancan ya fi shi harda, sai muka rubu ruwayarwa mafi harda a yamakon ruwayarwa mai harda, mafi harda mai harda, da a karɓi ruwayar mafi harda a rinjaye da ita a kan ruwayar mai harda. Kun fahimta ko? To shi wannan na farkon riwayar mai harda sai a ce masa shahar ba za a yi aiki da shi, ya inganta ta hanyar sanadi amma ba za a yi aiki da shi ba. Shi wannan na biyun riwayar mafi harda sai a sa masa suna mai mahfuz a wurin malaman haza shahar wa haza mahfuz, wannan ta fuska ɗaya kenan. Ta wata fuskar kuma dai duk sai shiga cikin shahar mutum ne mai harda ya ruwaito hadisi, sai aka samu waɗansu masu harda makamanciyar tashi mutum biyu zuwa uku adadinsu ya fi nashi, su kuma suka ruwaito hadisin cikiyar ruwayarsa. Kamar in buga mana misali, ɗaya daga cikin su zo ce annabi ya ce idan kare ya tsoma ruwa a cikin bokitin ku, ku yi tsoma baki a cikin ruwan ku da ke cikin bokiti, ku zubar da ruwan, ku wanke bokitin sau bakwai, ku wankin farko ku sa kasa. Wannan ita ce ruwayan masu harda mutum uku, duk sun yi tarayya kan wannan, wannan ya ce haka, wannan ya ce haka, wannan ya ce haka, sai wani ma ya ce guda ɗaya ya zo can su sai wajen harda bai boɗan can ba, amma su sun fi shi adadi, sai ce annabi ya ce idan baki ya tsoma muku baki, idan kare ya tsoma muku baki cikin ruwa, shi da su guda ya fi wani harda kan su sai wajen harda, amma wa ya fi wani yawa su suka fi shi daidai, shi ya yi kuskure, dan an fi tsammanin kuskure ya bamba su kofar mutum ɗaya sama da mutum, ko da mata da aka san masu yawan mantuwa ne da aka zo har da aka zo shaidar da ake neman mutum biyu wajen dukiya, aka ce ku ne mutum biyu su ke da in ku rasa fa in lam yakuna rajulain fa fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min al-ifada, saboda me an tadilla ihdahuma tadhkira ihdahuma, da in tayar da mata sai ta tsama, to kaga wannan ya manta wannan zai manta, in wannan ya manta wancan zai manta, su uku ne da wuya a ce su manta su duka, kai ɗaya kawai ka kiyaye tare da cewa tarihi ya nuna kanku ɗaya wajen harda baka fi su ƙarfin tunani ko ƙarfin harda ba da ku. To a irin wannan riwayar mutum uku nan sai a ce mahfuz, riwayar mutum ɗaya sai a ce shahad, hadisin wannan mahfuz, hadisin wancan shahad, to a lokacin nan shahad ba za a yi aiki ba. Yanzu kun ga wannan suka ce annabi ya ɗebo ruwa daban ba wanda ya ba sai ya debo na da bai tafi kuzi, waɗanda suka ce a'a abinda annabi ya yi da ya wanke hannu ya debo wani ruwan daban wajen shafar kai, amma ba su maganin ku. Yanzu kaga wannan hadisi shine mahfuz, wancan kuma ya zo mai da ka wancan hadisin na farko da idi, kaga matsalan cewa wa tadbidul ma ilahuma an gina ta ne bisa ga mai hadisi sahihi, wanda bai san cewa hadisin sahihi bane bai yi ta aiki da ita yana nan a matsayin abin yau uzuri a shari'a, wanda ko yi da labarin hadisin sahihi ne to daga lokacin nan babu shi babu wani hadisi da mai ba kai ba ka da hujja kuma, to da wata hujja kuma ka kawo hadisi an ce da yake ne ba sai ka nemo sabo ba, to ana jiran ka kafin ka tajiri da kuma sai ka samu sabo ke hadisi da mai ba sai ka samu wani sabo hadisi ke inda ku eh ingantacce ne mana ai magana ta gaba wance ba huwa mahfuz, ai magana ta gani kuma ko da duka guda biyu ingantattu ne, ga riwayan muslim ga riwayan baihaqi, wa za a rinjara akan wani riwayan imam muslim, ita a rinjara akan riwayan imam baihaqi, ka'ida kenan idan an samu ta'aruzu bainal hadisai,
أحدهما خرجه الإمام مسلم والآخر خرجه من هو دون مسلم فإننا نرجع رواية مسلم على من هو دونه كتبي أي والله أعلم. وعليكم السلام. جوامي. ina yi fata wannan magana a hajiya a lamba ta kasa kawana sana'ani lamir da kullum musamman fasir talfisar hajiyar annahu a farjabu musulun wala ra'ina hukum wa majmu'u ma warada fil babi yadullu ala annahu yasifu mashhur uzunan bi ma'in ra'si wa akhadha ma'in jadidin lahu wannan abin da ya faɗa wannan shi ya kace abin nan sai ya faɗa ke shi wannan ba wai mai littafin bane fa wanda ya hajiya din daban wanda ya haji din ka duba daga baya zaka ga sunan sa a farko wannan din da abin nan da ya gashi nan sunan sa kuma asar sunan na idi ya ka san sunan da gine wannan haji ko da kike tsubaye da sunan sa nan baya ba na manta sunan sa da duk wannan magana ta ci ba a bar sallama ba ce da ta ci ba a bar sallama ba ce ba bincike malama hadisi sun riga sun wuce kuma shi kansa ya ta ko da sanani ma abin da ya sana'ani ce lamir kullu musannif fi talqis lazir annahu akhraj bi wato shi sana'ani ko abin da yace gashi annan ibn hajar yace hadisi nan nabi muslim ya rawaito amma a cikin littafin sa ne suna talqis lazir bai fada mana cewa muslim ya rawaito ba ma'ana in kaga wannan riwayan a can ba tare da bayani ba sai ka dauki bayanin nan sai ka hada abin da sana'ani ya fada kenan a cikin sharhin sa na subulu salam da yawa bulugul maram kaga ya kare wannan maganar kenan sai kuma shi wannan mai tahqiqin sai to majmu'u ma warada fil bab yadullu ala annahu yasihhu mashhul udhunayn bima yaqir ra's yace abinda idan muka tattara abinda yazo cikin wannan babu da hadisi yana nuna mana cewa yana inganta mutum ya tafi kunnuwan sa da ruwan da ya tafi kai da shi wa akhdhu ma'in jadidin lahumma ha kuma ya halatta ko mutum kuma ya dauki wani ruwan wai yana nufin ka dauki wanda ka dauki wanda wannan jini yana kokarin ya jam'u bainal qawlayn bayan ku za'ai wannan jami'in ne in wannan ya inganta wannan ya inganta وعن ابي هريره رضي الله عنه جميل. هريره رضي الله عنه يا ابني دغبا ما تدونه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يزيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان كتب لنا حديث لغا ابو هريره الله تعالى يدري قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ان الله ترى دا مشن الله تثبت غري يقول هنا تشوا ان امتي ياتون يوم القيامه الامه ذات ذو ارانن ذات القيامه غرا محجلين غرا muhajjalina gurran da fararen fuska muhajjalina da kuma fararen kafafu da hannu domin al-gurru jam'i ne na al-agarru abinda ake nufi da al-agarru shine farin nan da kake gani a gocin doki za ka ga jan doki ko bakin doki sai ka gocin sa da me fari kuma to wannan shine abinda ake nufi gurru dokin da yake wannan sai ake masa al-agar jam'in sa shine al-gurru abinda kuma ake nufi da at-tahjilu shine al-bayad al-mawjud ala ra's al-farj aw wa ala rijl al-farj wa to irin farin da ake samu a kafafun doki in lokacin da ga doki baki ko fari a goja amma kafar sa kuma sai ga da me fari to wannan shine at-tahjil wannan kuma shine al-ghurr annabi ce al-umma ta za su zo ranar tashin kiyama ghurran muajjalina suna da farin fuska kuma suna da fari a hannunsu da kafafun saboda mai min asar lulu a sakamakon alwala da wannan annabi zai gane al'ummar sa ranar tashin kiyama sai wannan ke nuna alwala ta zo ne kadai a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kada ka arsa da wannan al'ummar annabi Musa, al'ummar annabi Isa, al'ummar annabi Shu'aibu, annabi Yaqub, waye duk su ba su da alwala a cikin shari'ar su. Mu ne aka arsa da mai alwala, dan haka a cikin ruhumin sun mutane a gobe kiyama annabi zai gane daidaikun al'ummar sa ta hanyar alamar alwala. Duk masu alwala sai a ga su tukka barikal, hannu barikal, kafafu barikal, dan da ke ga al'ummar ta nan. Yanzu wannan yana nuna mana mai falalan alwala ke. Wannan hadisin na nuna mana falalan alwala, kuma wannan zai sa mutum ya kwade su wajen cika alwala din shi. Ya ga bai sakaci da shi ba, dan ya jace cikin wadanda za su tashi da wannan hasken a gobe kiyama. Sai wannan ya sa maka jin dandanon ibada lokacin da kake alwala. Kar ka dauka ko al'ada kake kana zuwa ruwan ja, kana zubi baka san wannan dake ba. A'a, kai ta annasai sai da kowanne abu kake su tashi, dan ga irin sakamakon da kake jira gobe kiyama. An gane ku? Ya atuna yawmul qiyama qurran muhajjalina. To kina suka ce wannan qurran din hali halata kaunihim qurran muhajjalina, yasa yazo mansubin alal hali kenan ko? Waɗansu malaman nahawun suka ce a qurran din nan maf'ulan bihi mansub, suka ce menene? Suka ce ai ya atuna yawmul qiyama, ai da ma'ana yusammauna yawmul qiyama, ko yudo aula yawmul qiyama, za a kira yin ranar da qiyama a matsayin al qur al muhajjalin. Za a ce ya koma ta fararen fuska da fararen kafa, haka za a kira yin ta. Waɗansu suka ce a sai ba shi za su dace da wannan farin fuska da fararen kafa da hannu, ba wai sai ma an kira yin ba, kowa zan kira yin ta. Kun fahimta ku? To a nan ne karshen maganar annabi ta tsaya. Magana ta gaba, fa man istata'a minkum an yusila qurratahu, duk wanda yake son ya tsawaita kyallin fuskarsa falyafa'al, to sai ya aikata. To wannan karshen jumla din ta karshe maganar Abu Hurairah ce, ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Inda maganar annabi ta tsaya, inna ummati ya'tuna yawmal qiyama qurran muhajjalina min athari alwudu, anan maganar annabi ta tsaya. Sai shi Abu Hurairah dan kudaitar da mutane, sai sai fa man istata'a minkum an yusila qurratahu, duk wanda ya sami iko cikin ku wajen tsawaita wannan kyallin fuskar naki, bali yafa'al, to shikenan sai ya tsawaita shi. Wannan ya zama ijtihadin Abu Hurairah. Da haka Abu Hurairah idan ya zo wajen alwala sai ya wanke hannunsa har sai ya shiga da dangansa, idan ya zo wajen wankin kafa har sai ya zo rabin kuma. Ya fahimta sa yana kulke kyallin ya yi yawa gobe kiyama. Kar ya sa idan sawu kadai, kar ya sa a guwar hannu kadai, gare ya yi yawa har sai ya zo nan wajen dangansa. Haka Abu Hurairah yake yi. Kamar da shi wannan fahimta sa, da sauran sahabbai sun saba mata. Tunda ba annabi ne ya umarni ba, shi da annabi ya kudaitar bisa ga cewa ga abinda alwala za ka gadarwa mutum shine hasken goshi da hasken hannu da kafa gobe kiyama, shi sai yake ganin a yi shahadar su hasken ya yi waita. Shi yasa Imam Malik muna da cewa wannan fahimtar Abu Hurairah ya ce duk wanda ya wuce inda annabi ya wuce to ya yi ta'addanci ya tsaya a nan. Abu Hurairah kuma a roƙa masa gafara. Ba shi kenan ba? Yace amma kai koyi da shi sai tsaya inda annabi ya tsaya. Haka Imam Malik ibn Anas. Kun bai da kyau? To wannan jumla din wanda Abu Hurairah kawo ita ce ake kira idraj cikin ilimin hadisi, sai ake al-mudraj. Abinda ake nufi da al-mudraj, marwayin hadisi ya kawo maganar annabi, sai ya jefa kalmar sa a tsakiyar maganar annabi din ko a karke, sai ba tare da ya bambance cewa ga wannan maganar annabi ce wannan tawaya ya sada da su. Ba wanda zai iya gane wannan sai wanda ya karanta ilimin hadisi, sai ya fahimce ga inda jumlar maganar annabi ta tsaya, can gurin kuma ƙari ne na shi mai riwaya wanda ijtihadin sa ne ya shigar baya cikin maganar da ta fito daga wakilan da. To irin wannan shi ne ake kira da suna mudrak a cikin ilimin hadisi. Alaikum salam. Shi ne karanta masalahul hadisi da kuma mu'amala da riwaya. Shi ilimin hadisi bayan ka karanta masalahul hadisi, ka karanta ilimin rijal, to kuma sai gwagwarmaya da littattafai na yau da gobe shi zai ta bayyana maka abu. Kaga inda za ka bi gane wannan. Yanzu misali wannan hadisi ya ce muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim sun rawaito ko? To Bukhari yana da sharhi, Muslim ma na da sharhi. Daga cikin mafi ingancin sharhin Bukhari Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani. To wajen karkashin sharhin hadisin sai ka samu wannan bayanin na wannan. Ka fahimta da kyau? Haka Muslim na da sharhi na Imam An-Nawawi. Karkashin sharhin wannan hadisin sai ka ga wannan bayanin na wannan. Banda shi kuma sauran littattafan da suka damu da abin da ake kira al-fiqhul muqarrar ko na shuruhul hadis, ina kamar ikamul ahkam fi tarhi umdat al ahkam na ibn daqiq al eid kaga duk zai maka irin wannan bayani da sauran da yake kai kamar su nail al awtar ne imam al tawkani da sauran su da su wayar da kan su kan wannan matsala an fahimta ku wato kun ga karatu kenan yana bukatar mutum ya tsara reference in mutum ba zai iya tsara shi kadai ba to sai majalisar malamai sai ta tsara shi majalisar malamai kuma tana bukatar agaji kenan daga wajen yan kasuwa Allah ya kalla duk wanda zai je umara ya sai da Allah akramakallahu ko chief imam ko shugaban majalisar malamai wannan tafi ne kake ganin zai taimaka a shigarwa malamai cikin office din a library din su a campus sai ba da sunan littafi kaza sunan littafi kaza Allah ya kalla in ka je umara ka so musu daya wancan ma je so musu daya wani ya ji aikin hajji so sai ga an hada library cikakkiya idan aka ce gashi an ware labarari a cikin masallaci ko a wata makaranta wannan ta majalisar malamai ce duk wanda ta shirya sati zai karanta a wajen ya bari ya zo yi na a wajen ya bari wanda ma zai kwana a wajen ya nemi izini ya karɓo bizan kwana daga gida ya zo cikin labarari ya kwana ba shi kenan ba tunda bincike dole sai an yi haka mutum shi kadai tare da tafin zai masa wahala saboda yadda rayuwar take da tafin ya aure ta tsada kuma dole sai da karatu za a yi sai da littafi za a yi karatu za a zo da hazaka da basira amma bai samu littafin da zai karanta to sai ga hazaka ta da basira ba a cimma wuriyarta irin yadda ya kamata mutane ba su san muhimmancinsa ba kuma yana cikin su a raye wa alaikum assalam Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba kuma irin wannan shi ne ake cewa ilmun la yanfa wa jahlun la yadur kuma wannan ba zai amfani ka ba in ka jahilta kuma da inda ba za su fita da kai ba cewa yaya aka yi sallah a lokacin annabi Musa gabas aka sallah ko yamma raka'a nawa aka yi suna yin cewa ko ba ta yi yanzu ka san shi ne ba za ka yi aiki ne da nawa na nawa ba to ya amfani sunan wannan ko in ka jahilta ba zai fita da kai to Qur'ani bai kawo tafasil na shari'a amma ya faɗa mana dukkanin shari'ar annabawa ta ta bamban da su likullin da Allah minkum shir'atan wa minhaja amma a wajen aqidar tauhidi kan su ya hadu gaba daya amma a shari'a su ta bamban sai yace shari'a su wannan ba a kallafa maka cewa sai ka gane ba dan ko ka gane ba za ka yi aiki da wata annabawa ba za ka yi amfani shi yasa Allah bai tafi wajen kawo
وما هذا عكس كل عدم الاتفاق في القتل على الحروب الحرية والأزواج ولكن أنا ينتهي أما التفاصيل كيف يتم ذلك الصورة يا أبو مكون الذي تمنى ويا أبو ليك يا أبو وأن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر ولد عائشة رضي الله تعالى عنها ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق أكثر بها النبي وقفته أبيتني يا ابن عائشة aka ce cikin mata kenan cikin maza ba yake babanta ba ko kace aka yi ku a ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam kanat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance ni bujibu gunta yamkuni fara wa da dama yana burge shi fi tanfulihi wajen sanya takalmin sa wa tarjulihi da tsefe gashin kansa wa zuhurihi da yin alwalansa ko ka ce yin tsarkinsa zai tafi alwala ya tafi taimama ya tafi mai wanka duk annabi yana burge shi ya fara da tsagin dama in ya zo alwala ko ya fara da dama in ya zo taimama ko ya fara da bangaren dama in ya zo mai wanka wankan nan na janaba ne ko ma abin nan wanka na ibada annabi wannan yana burge shi wa fi sha'anihi kullihi da dukkan sha'aninsa annabi na farawa da dama to yanzu wannan hadisin menene abin kawo shi cikin alwala ana nufin kenan farawa da abin da yake na dama kafin na me kafin na hagu kafar dama kafin na hagu gina suka ce duk abin da ya inganta guda biyun annabi ya ware su daban to shi kenan sai ka fara sa na daman kafin na hagu duk kafai guda biyun sai ka fara sa na daman kafin na hagu wanda suka ce har fuska ma sai ka fara da kursin damar sa na hagu don annabi na birke ke farawa da dama cikin kowane lamari wannan sun sun ce a'a yau ai fuska gaba ɗaya ce ba maganar ka fara da dama ko guda ɗaya amma kafa ko guda biyu saboda haka za ka fara da dama haka in ka zo wankan da na ba za ka fara da tsagen jikinka na dama sannan na ba haka in ka zo sai mama da sauransu an bai da ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam jubujibuhu tayammun farawa da dama yana burge shi shi tana kulihi cikin sanya takalminsa ko takalmi sai ya fara sa kafar dama sannan ta hagu wata rasulihi da sai zai gashin kansa in zai fara sai ya fara da dama sannan hagu a faita ku wato ko da aski kaje wanza mai zai ma ko sai sai ana so a fara da dama sannan hagu alamar cewa wanza mai na karatun addini ya fara ma da bangaren dama in ya zo aski an fahimta ku aka sabe su wai a sa bin abin raba ne ya zo ya yi abin da ya yi umara ya gama ya je a yi masa abin da sai 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 ba da bangaren abu sai wanda zai haba a kan sallah kuma malamai kuma na bai yana fara fita maka za ka fara da masu yiwu nan wurin wato hurihi wa fi tanihi kullihi haka cikin dukkan al'amuransa cin abinci za ka fi da dama kyan ruwa za ka rike kofin kyan ruwan nan da dama idan ka sha ruwa za ka bai wa mutane kuma sun ka suka ci biyu ga waɗansu daman ka gane hagu wa ya kamata ka fara dama annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ruwa ya sha ya rage zai bai wa sahabbai nan daman sa ga sallallahu alaihi wasallam nan ko bangaren hagun sa ga sai na uku annabi na so ya fara da manya kafin ya sha amma kuma ga yara ne a dama sai ya karba Abdullah ya kalli Abdullah da Abbas yace za ka yi rangume haƙƙinka ne amma za ka yi rangume mi ga Abu Bakar yace a annabi ba ne mun fara kai ya ko ka fara sha bar wani da bai albarka ko kai na yi kare fa ba ne fara kanka to mun da za ka fara da zaman cikin gome da gome to kina ibnu Raqibul Aid yace amma wannan farawa da dama da aka yi bi ta ne kullihi sai ce sai wurare guda biyu kadai wajen shiga ban ɗaki da wata kafa yake fara shiga wajen fitowa daga masallaci da wata kafa shiga za ka fara shiga daga fadama masallaci ke fita ba ban ɗaki kuma za ka fara shiga daga farko fita ba wannan shi ne ya fi daga cikin umumin fi ta hannu shi kulli sai zanta wannan tafsir amma cikin dukkan abubuwa kenan mutum zai fara an fahimta ku wa alaikum assalam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito kace me eh wannan tare ake ba bukatan kai dama da hagu lokaci guda ku ake ta farko ne ba bukatan ka fara da na dama sannan da na wajen cirewa za ka cire na hagu amma sawa za ka fara sa na dama na wa tuhuri eh eh to wannan ba izaratul qabas bane to kamun ruwan kuma da wani hannu yake kuma ai wadannan daban wajen dukkan izaratul najasa ko izalatul hadith ko izalatul qabati annabi nayi da hagu amma ana nufin abinda za a karba ko za a bayar ko za a ci ko za a sha da me za a yi kenan shi ake maka magana wannan babu sa daban wannan babu sa wa alaikum assalam eh wajen sa abin gutu shine wannan malamai suka yi sa nan suka ce ka sa da ba wannan suka ce ka sa ko ake tarigima wannan takhtalifu al-ijtihada suka ce ai sa agogudin nan wani abu ne ba karba ba ba bayarwa ba manna wani abu ne na shi ba masa sira bane dan baya cikin wajibin al'amura dan baya cikin abin da zaka ce sitar al-aura wata na'ura ce kawai da zaka sanar ce ka lokaci kana da dama ka sa a dama kana da dama ka sa a gurin kira maka sa da aljihu gaba da kuma sai ne ko ne ce ba da dai an mutum ya je karkashin umumin wannan hadisi to wannan ya halatta yace yujibu da ya mun fi kulli shay din nan at tayammun fi kulli shay sai dan annabi da mana burge cikin kowane abu ya kafa hujja da wannan ya halatta amma wannan ya zanto min babul istidlal bil am wanda ba zaka zafa ba baka ce nassin hadisin yana nuna har agogo sai dai kace agogon na iya shiga karkashin wannan nassin idan kace ko tana iya shiga wannan da ijtihadi kenan, kenan kuma tana iya fita da wani ijtihadi. To a cikin irin wannan, in ka fahimci tana iya shiga, sai kai aiki da shi kuma ka kira mutane, amma ka za ka faɗa. Akwai matsalolin da za ka kira mutane kuma ka yi zafi a kai, ko sai ki a bude wuta a yi menene, akwai matsalolin da kuma za ka lallaki mutane idan akwai khilafa. Ina fatan kun fahimta. Wannan duk yana cikin abin da yake hikima wajen da'awa ko kira ko wa'iwa mutane wa'azi. Ka gane mawadhi'ul ittifaq da mawadhi'ul ikhtilaf. Inda duk aka yi sabani a kai, to idan abin ya zanto cewa wannan dalilin zai zama ɗaya ne gaskiya ɗaya ne ƙarya, to abin da ka rike na gaskiya to sai kai kira a kai kuma ka tsaya wajen fahimtawa mutane wancan. Amma abin da in an yi sabani, haza ya hatamu da sudai, ko haza ya hatamu da sudai, to a lokacin ba a zafi a kai. Wajen inkarin. Eh, ko wajen kwanci annabi na kwanta da tsagen jikin sa na dama, ba an ce fi jani kullu ba, ba shi kina tsare ba. Idan annabi ya zo kwanci yana fara kwanta ne tsagen jikin sa na dama, to idan ka kwanta haka kai barci shikenan, inda da zai ka ga jika juya can babu ne fara wanda yake fara daina dama, wannan kuma kai juyi kuma wani abu ne daban, ko kai rigingina ma ka kalli kuma wani abu ne daban. Amma abinda baya halatta a kwanciya shine rufin dan annabi sai hazu zan da aka bazu bi alai kwanciyar ya bubi ke. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن قتيبة. أبين دوانا حديثي كيشيوا إذا توضأتم إذا كنتاجين الولاء فابدؤوا بميامنكم وفارا لداما أتكين الولاء إنكنا. أخرجه الأربعة وصححه ابن قتيبة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. حديث مغيرة ابن شعبة يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم شبت قريب ياي الولاء فمسها بناسيته دع النبي شافي ضمفا كرسا أبن الله كنت في المناسية كنت جاشي لكي سمد بوشي أنمبر وأن غالب يكا سيميس أو ونلوك دو تي النبي يفعل دا جاشي بوشي سننمبر وجن شافرقي وقال الإمامة هم يشافي رواني والقفيني هم النبي يشافي kwaini wato shine kofi sai yanzu nan abu guda nawa aka ce annabi ya shafa uku abin da shafi nasiya da kuma abin da shafi mai al-imama da abin da shafi al-kwaini mufarar shafar kai hadisi sun riga sun gabata baya to wajen shafar kai an riga an faɗi yadda mutum zai shafi kai ne gaba ɗaya to idan ka riga ka sa rawani a kanka da safe kayi alwala sai ka ɗaura rawani sai ka tafi aiki ko ka tafi wani wuri sai alwalan ka taurare sai ka zo zaka jaddada alwala to wannan rawanin ba sai ka kunce ba na kun shafar kai ya halaka kai shafa akan rawanin kina ba da an fahimta dan nan gurin ya magana kan wa alal imama kun fahimta da kyau to wajen shafa akan rawani kina suka ce rawani iri biyu ne da iya wa rawani akwai wanda yake taura rawani ya rufe kansa rikif gaba daya sai da gashin da ke zamfansa nan daidai gojinsa bai fito ba ya rufe shi to idan yazo zai shafa ne akan mai akan rawani gare wani kuma yanayin tsaura rawaninsa za ka ga ya dan zame baya sai da gashin da ke nan sama da gojinsa ya dan fito to wannan gashin da ya fito sai ka shafi shi kuma ka shafi rawanin da rufe kun bayyana da kyau dan haka dai kisa da zance mafi inganci wajen shafar kai kana da kifa guda uku sufa ta farko shafar kai gaba ɗayansa yayin da baka da kula a kanka ko baka da rawani a kanka za ka shafi kai gaba ɗaya yayin da baka da rawani a kai za ka cire hula ka shafi mai kanka gaba ɗaya na biyu shafa a kan rawani shi kaɗai yayin da rawani ya kasance ya rufe har gashin nasiya ɗin na uku shafar nasiya tare da rawani yayin da ya kasance rawani mai rufe abin da ya kasance wannan shine abin da yake inganta cikin dukkan maganganun da malamai suka yi akwai maganganun da ba waɗannan ba amma waɗannan su ne abin da bincike na ilimi ya tabbatar wa alaikum huffi ba haka sai kayi alwala lokacin da kayi alwala ka sa huffi ko ka sa tsafa an gane ku sai kuma alwalan ka tawarware sai ka zo zaka jaddada alwala to shikenan kuma ba sai ka abin ba abinda ko ake kira da hukmi shine dukkan abin da zaka sa a kafa wanda zai rike idan sawo da roba aka yi da fata aka yi da auduga aka yi da kowane irin abu aka yi matukar ya rufe maka dai idan sawo kaga kenan irin takalman nan da ake sawa na shiga ruwa su ma za su dauki madarar ne hopi haka irin takalma na soja ko irin na mobile police ko na waye wanda suke rufe gidan sawu su zo har nan
kike ne ta buƙaci takalman ku shi kike ce mun buƙaci ne ke sa maka shi yace ni na wata kamar malaika da bin ne zo ban labarin da akwai ne kai da haka duk sai daga cikin ku in zo ne sallah ya duba takalman ku da ke gari in da najisa ya goge in ba mu najisa ya sallah kun bai tunan da yau wannan ina yi kai to mana abinda annabi ya faɗa ba abinda ka ga yau da gobe a gari ba kila a gari ku kuka ganin wannan ba kila in ka ba a yi rigima wajen aiki da irin wannan hadisi abinda ya kamata ka kalla shine fahimtar mutane da kwakwalwar su idan mutane sun jahilci irin wannan hukunci a matsayinka na malami mai karantarwa bai kamata ba ka fara aiki da shi bayan ka ilmantar da su amma kuskure ne ka zo ka fara aiki da shi wannan sai ya kore mutane ga barinta sauran abin da ya kamata su koya a wurinka na addini yanzu ka kore su ko ba su ba su yanzu ko annabi aka turo ka sabo bil ba za su yi kula ba to kai san da sakalmi na zo su kai amma in ka fara ba su abin a ilmance yana daga cikin dabi'ar mutane to malam ga shi ka ce ka rafu mu taba ganin kai ba to karatu ya zata mutane ce da sun shi dan adam yana so shi gyara wai in ka ba shi ilimin ya gaba ka fara aiki da shi kuma yana so shi gyaran ka asalin kallawa kuma ka ce ka rafu mu magana aiki da shi ba yanzu ka karatu ya zata mutane ku sai ka fara aiki da shi sama da ka zo kawai wata rana a kasu dugo masallacin juma'a da takalma tana fita ka jama'a kawai ka wuce ai ba zai yi ba ko a ga ka tare mun barin juma'a da takalma ta farka duk wannan da yana daga cikin abin da ake kira fiti ko ta aura wanda malamai sun yi kalli akan yadda mutum zai sanya shi irin sai imamu ko tabi cikin tafsirin sa a cikin duk ayoyin da suka magana kan al'amuran ma'ruf wa nahy anil munkar da ibnu qayyim cikin littafin ilamu al muwaqqi'in an rafil alamin duk suna fayyace cewa ga wani abin da yake gaskiya ne amma mutane ba su san shi ba duka san hikimar da zaka shigar musu sai da ba za ku yi hikima ba sanin abin a ilmanta daban aiki da shi komai shi kuma daban akwai abin da kai aiki da shi kai karan kanka a cikin gidan kai kadai amma cikin jama'a idan kai sai ya zama yawa waɗanda ba su da ilimi fitina to shine Abdullahi dan Abbas ko dan Mas'ud ne yake cewa faɗa wa mutane abin da za su iya fahimta shin kana so a tsari ka Allah da manzonsa ne kana ba ta kuma fahimta yanzu na gurin majalisar ilimi ne kowa da littafi a hannu shi ta irin wannan magana take amma duk lokacin da ka je kan mimbarin wa'azi ko bakin kasuwa ko kaja ko ka je kauye ni na zaka fara mutuwa da wannan ne na zo su da kai ai fara su da abin da za ka fara ba duniya to amma tunda kana tare da wadanda suke akwai malami masu wa'azi akwai mai sai ka yalwata ababai irin wadanda ba ka iya fadan su ba a wurin gama garin mutane kun fahimta da kyau? Wa alaikum salam. Idan yana son zai sallah da takalminsa kaga ba sai ya cire ta ba sai ya cire takalmin kenan sai ya shafa akan takalmin da sallah haka yan ko yana ganin takalmin da zai ba zai sallah da shi ba sai ya cire sai ya shafa akan safa ya sallah sa a sai ya rufe idan sawu ka'idar takalmin ya rufe idan sawu ka'idar takalmin ya rufe idan sawu wa alaikum salam ala rawi ba ni ta tawfiq da a wannan aiwa da wani gudu mai kuma da kwali ba ko tun a can muna karatu muka ce wannan mu muka ce wannan mu auren mu shigar mata ce dan kwali ne kawai ba wanda ake dan ya ba haka ba a sa wannan makawuya wannan aiwa da wani gudu wannan aiki yana rike wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu fi sifati hajjin nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala sallallahu alaihi wa sallam ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر أنكرت أبوك دجاجة كان عبد الله الأنصاري الله سارة داد ربي في صفة حج النبي يا كاونا حديث ليس كن صفر حج النبي قال صلى الله عليه وسلم النبي ياتي ابدأوا بما بدأ الله به كفارة تأذن الله يفارة به كفارة تأذن الله يفارة به مالك أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر حتى إمام النسائي يروي أن هذه كلفظ أمر ابدأوا بما بدأ الله به كفارا عند الله يفار به وهو عند مسلم أما هذه يادو رواية مسلم بلفظ الخبر بلفظ بعد الأبار با أمر با أبدأوا بما بدأ الله به أبدأوا زفارا بما بدأ الله به عند الله يفار به رواية مسلم هذا تكتب annabi ya faɗi wannan magana a ina lokacin da yaje zai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ya gama tawafi ya rakau hijira tawafi sai da su inda dutsen Safa yake
yana karanta inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajjal baita wa yatamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim. Sai kuma yace abu da'i bima bada Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara. Me Allah ya fara ambato? Safa ko marwa? Safa. Dan haka sai ta gurin safa ya fara. To menene fitihun kawo wannan hadisin? Yanzu yana magana akan haikin hajji, an kawo mana shi a babin alwala. Shine Ibn Hajar ya kawo menen ya kafa hujja da wajibin tartibi a cikin alwala, ko alal aqalli kace shar'antuwan tartibi cikin alwala. A cikin alwala akwai sussa, akwai hannu, akwai shafar kai, akwai wankin kafa. To wannan abin da yake nufi kafara da abin da Allah ya fara da dan me? Dan Allah ya yi ladina mun idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, kafara da wankin sussa, wa aydiyakum ila al-marafiq, sannan wanke hannuwa zuwa gwiwa. Ba za ka fara wanke hannu ba sannan ka dawo ina fuska? Idan kai wannan ka jinkirtar da abin da Allah ya gabatar, kuma ka gabatar da abin da Allah ya jinkirtar. Ga shi ko annabi na cewa ibda'u bima bada Allah, ai sai wani zai ce wan tan ababin haji kenan, sai ka ce yau da hajin da alwalan duwa ya zo mana da shi ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ka ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, abinda nake hararowa ganewar lafazin annabi ba wai sababin da yasa ya faɗi lafazin ba. Lafazin ya shafi fara duk abin da Allah ke a fara da shi, alwala ne, aikin haji ne, sa'ayi ne, duk abin da Allah fara a fito. To in ka zo aiki ka fara shi, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, ba wai a wajen aikin haji kadai ba. Kun fahimta da kyau? To kun ga wannan shi ne ake kira da suna fikir. Hadisi ya zo a wata duniya daban, ta kafa wajen da shi kan wata duniyar, kuma ya dace da haka. Yanzu ji hadisin yana magana akan sai da gaskiyar da ko aikin maji shi ne sa yi. Annabi ya fara da safa kafin ne marwa, sai ya ce kuma ku fara da abin da Allah fara da shi. Sai Ibn Hajar ya kawo shi babin alwala, dan ya ce shi ma me? Ku fara wanke fuska sannan me? Sannan hannu. Ku fara wanke hannu sannan me? Shafar kai. Ku fara shafar kai sannan me? Wankin kafa. Ku fara da abin da Allah ya fara da shi. Na fata kun fahimta. Hadisi na gaba, وعنه رضي الله عنه قال وعنه رضي الله عنه قال وعنه عن جربود بجلس يوجنا ذات سنة الله قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أن تثبت بجلس جاتا سنتي إذا توضأ إذن يتاجين الولاء أدار الماء على مرفقين يجب أن تدعو على مرفقين أكون بيوين أنه wato yana nufin annabi na shigar da gwiwar hannu wajen wani, sai dai kuma hadisin ba yake yake a farga da dara kusuri da isnadin ba yi. Imam dara kusuri ya ruwaito shi da isnadin ba yi wajen dara kusuri ga fa'ida, yato da dama za ka ji mutane sun ce daru kusuri da yawa ra'un din nan bamma, asalin sunansa ad-dara kusuri da yawa ra'un fataha ba bamma ba. Idan ka ce ad-daru ka ga ya zama gida ce, duk ad-daru kusuri ne ba ad-daru kusuri ba, da haka ta ake wajen lafazi. Abinda wannan hadisin yake nunawa, waɗanda suka ce za a wanke hannu zuwa gwiwar hannu kuma a shigar da gwiwa wajen wanki, a kowane su yi boja da wannan hadisin, amma kuma hadisin da yake sai dai dogon larabcin Qur'ani ta wadatar ko da hadisin ya zama da uku, kamar da muka ce ila tana fa'idantar da mai intihaul ghaya, wannan gaya din ko gaya zamaniya ko gaya makaniya. To mun yi bayanin cewa shin abin da ya biyo bayan ila zai tafi hukuncin abin da ya zo kafin da kogo zai shiga ba, don mun yi bayanin wannan a darasin baya. Da haka lan hajjata da iyada su zuna marasa ufura. Wa alaikum salam. Abinda wannan yake cewa kenan za ka fara wanke fuska kafin wanke hannu zuwa gwiwa, amma ba kafin wanke hannu wankin farko ba. A aikin annabi a aikace ya fara gabatar da wankin hannu na zuwa wuya hannu kafin ya shiga can abin da ya shafi fuska, kulkulan baki ta kan ruwa har zuwa can. Ta fahimta ko? Aya ta kawo abin da suke wannan na wajibi wanda dole ne, hadisin annabi kuma ya karo maka waɗansu a kai. To sai ka ga alwalai yadda annabi ya yi ta aikata, don ya fi ka fahimtar Qur'ani ya fi mu gabata.
ka fahimta da kyau, kar wani ya kafa hujja da wannan cewa kenan fuska zaka fara wanki idan ka zo alwala. Wannan Qur'ani yau din wanda ba su da Qur'ani dan ba hadisi ba, daga cikin wannan jahilci ya kalu sai ce wai dan ka zo ba ruwanka da wanki hannu zuwa nan zuwa gwiwar wayan hannu, sai dai kawai ka fara da fuska ka ci gaba ba ta da ruwa ba ka ba ka ba ka. To aya idan ta zo da abu hadisi na zuwa ya ƙara bayani akai ya fayyace abin da aya ta ce. To hadisi kuma wahayi ne kamar da Qur'ani yake wahayi. وعن أبي هريرة لا لقنا قد أبو هريرة سيكون جميل لهنا عن كربون أبو هريرة الله تكارى من يدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من دعا الله تعالى من جد بطا جريس ياتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الولاء وانت بأنبت الله باء إذا الولاء وأن حديثي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة إمام أحمد وأبو داود وابن ماجة جلس الروي سوشي ibn hadar yake bi sanadin sahihin da sanadin sahihi, sai kuma yake wani tirmidhi an sa'id ibn zaid wa abi sa'id an-nahwi, haka hadisin ya zo a riwayar tirmidhi daga sa'id ibn zaid da kuma abu sa'id nahwi ko kusan kusan wannan. Qala ahmad, imam ahmad bin hanbal yake la yathbutu fihi shay'un, wannan babi ba abin da yake tabbatuwa a cikin sa. Abin da imam ahmad bin hanbal ke nufi ɗaiɗaikun hadisin da suka zo a wannan babi na cewa ba alwala ga wanda bai yi bismillah ba alwalansa, ɗaiɗaikun hadisin da suka zo duk da'ifai ne ba su inganta ba. Kun fahimta da kyau? Amma hadisi da'ifi irin biyu ne, akwai hadisin da'if da'afun shadid, akwai hadisin da'if da'afun khafif, wato hadisi mai rauni kuma raunin mai tsanani, da kuma hadisi mai rauni rauni kaɗan. To hadisi mai rauni rauni kaɗan idan aka ruwaito shi ta wannan hanyar da rauni rauni kaɗan, kuma gashi wani ya ruwaito shi sanan da rauni rauni kaɗan, mutum uku hudu biyar shida bakwai suka ruwaito shi, kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su da'ifi ne amma rauninsa bai tsanani ba, kuma suka yi ittifaqi wajen bayar da hukunci ɗaya, to akan ɗauke shi a mayar da shi al-hadithul hasan lidai ko al-hadithus sahih lidai. Zai ya zantowa al-hasan da zai ya kai tsaye kawai, mu ɗauka al-hadithul hasan da zai ya kun gane ko? Dama kalar hadisin da ake hujja da shi a duk duniyar hadisi hudu ne, farko al-hadithus sahih lidai, na biyu al-hadithus sahih lidai, na uku al-hadithul hasan lidai, na hudu al-hadithul hasan lidai. To duk inda ka ga al-hasan lidai asalin sa hadisi ne da'if amma jaa bi turukin mukhtalifa, ya zo ta riwaya daban-daban sai aka tsara su, sai wannan riwaya ta tsara ko ta wannan ta tsara ko wannan sallafa shi ma sai da mahujja a hadisi, amma in ka zaka dauki dai kika dai ba zai da mahujja ba, amma in ka hada su da juna sai da wani hujja. To dan haka ibn hajar ya kafa hukunci da hadisin, in ka kalli dai daga cikin dai dai gurbana dinsa dukkanin su da'ifai ne, amma malamai sun hada su gaba daya sun mai da shi a matsayin hadisi hasan. Dan haka daga cikin waɗanda suka inganta wannan hadisi akwai Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah, akwai Imam Ibn Kathir mai tafsir, akwai kuma Ibn Hajar al-Asqalani, akwai kuma Imam al-Shawkani, tare da wasu malamai masu tarin yawa. Akwai wani malami a yau mai suna Abu Ishaq al-Huwaini a Egypt yake, ya yi littafi guda da ya sa masa Kashful Makhbu da hadisi tasmiyati inda al-wudu, akan wannan hadisi kawai ya yi bincike kan tabbaci ko rashin tabbatarsa, karshen sakamakon da ya kai hadisi ne ingantacce. Don da ya tabbata hadisi ne ingantacce, annabi ya ce babu alwala ga wanda bai bi ba. Imam an-Nawawi ya ce bismillah iri biyu ce, farko ka ce bismillah ya wadatar, ya ce ko ka ce bismillahir rahmanir rahim ya ce fadiya akamalu, to ta kusa. In ka ce bismillah ya wadatar, idan ka tsara ta ar-rahmanir rahim to kuma ya kusa. Wannan yin bismillah wajibi ne yin ta a farkon Allah, ba mustahabi ba, wajibi. Da mu zai ba alwala ga wanda bai yi ba, ga wanda bai bismillah ba. Da haka Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi kan doron wannan hadisi wajen wajibta bismillah. Sauran malaman fiqi guda uku, Imam Shafi'i, Imam Malik ibn Anas, Imam Abu Hanifa suka ce mustahabi, shi kuma yake wajibi. Ya aka ce me ya hujja yake, annabi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, ba alwala ga wanda bai yi ba bismillah ba. Suka ce a wannan hadisin ba zai nuna wajibi ba, sai dai nuna musabban. Haka sai da saboda ce la wudu'a, suka ce ko ne zai to nafiyin li sihhatil wudu'i, ko ya zanto nafiyin li kamalil wudu'i.
wasallam.
Wai suka ce nabi yadda sai fatar wudu'i, shin annabi ya kore ingancin alwala ne ko ya kore cikar alwala? Su guda uku suka ce annabi ba yana kore ingancin alwala bane ba, yana kore cikanta, da yake la wudu'a, bi ma'ana la wudu'a kamilun liman lam yuzkir ismal mani alayhi, ba cikanta alwala ga wanda bai
amma sun Allah ba,
wato akwai da sai dai mutum ba suka ba, shi yasa suka ce musahabi ne in kai sai ka fita. Ku ko imam Abu Hanifa na fiye da sai hadis salat annabi da su na kore ingancin alwala ne, la wudu'a sahihun ba alwala ingantacce sai ne sai bi sunnah, dan ta wannan fahimta kenan, idan mutum ya alwala bai sunnah ba sai ingantacce. Saboda haka zance mafi inganci wannan lahu zuwa din yana kore tabbatar alwala ne, dole sai da bismillah ne sannan alwala ta tabbata. Idan mutum bai san hukuncin ba a da, me ya hukuncin sa sai ka ce alwala ta sai saboda bai sani ba. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, wannan ta tashi bi riga sani ba. Ma kana lahu yudilla kama ba da idza hadahum hatta yubayyana lahum ma yakun, duk wannan ta tashi saboda bai san hukuncin ba. Daga ranan da ya sani dole sai ya rinka yin bismillah idan ya zo alwala. To idan mutum ya manta bai yi bismillah ba fa daga farko sai a tsakiya, idan ya tana sai yayi, idan ya manta bai yi bismillah ba har karshe alwala sai sai, saboda duk abin da yake wajibi yakan zama wajibi ne yayin da kake tana da shi. In mantuwa ta shigo ciki wajibin ya fada kanka, yanzu wajibi ne mutum ya yi sallah akan me, akan lokacin ka. Idan mutum lokacin sallah ya shigo sai ya manta har ya fita sannan ya tana, yana da zunubi na bai yi sallah akan lokacin ta ba, ba ya da zunubi, amma da zai yi sallah ko sai dai zunubi ne babu. Yayin da mutum yana zina har lokacin sallah ya fita bai baka, zai akwai zunubi a kansa. Yanzu wannan mantuwa ta sa an ɗauke masa zunubi, ba ya da zunubi. To kamar haka ne kuma wancan. Kun bayyana da kyau?
Wa alaikum salam.
Bari bari wannan shi ne karshen wannan hadisi. Amma ban da su akwai wanda ya ruwaito hadisan da yawa, sai Imam Ahmad da waye su ruwaito. Idan ka duba cikin littafin Irwa'ul Ghalib bi takrir ahadith Manar al-Sabil na Imam Nasiruddin al-Albani, littafi ne ciki 9 yana da kyau kwarai da gaske a takririn hadisi, ya yi commenting mai kyau kan wannan hadisi da bayanin suwa suka ruwaito shi, sai ina ji inganta, sai ina ji ya samu launi, sai ya yi bayani. Ka fahimta da kyau? Ƙwarar da ai ba hannun da kanin rawanin sarki da wannan na talaka, duk kowane sunan shi rawanin. Ado ba dai ba ta da za su shafa a kai, in suna so in suka cire suka yi shafa a kan su shi kenan. Na'am, cigaba. A kan me? Ƙwarai da gaske. Sosai. Aba ta a kai sai rawani shi kaɗai ba, ko a kan hula ka yi da wanda ka yi a kan hula da wanda ba kan hula ba, sun sunan shi rawani. Gaskiya kan kowa yanzu dan na sauka za mu karasa wannan babin, amma na gaba zai karasa. To a matar wanda ya kara tambaya, ba tambaya ke da an kara ta shi ke. Wa Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqtilu bayna al-madmadati wal istinshaqi. An karbo hadisi daga Talha ibn Musarrif an abihi an jaddihi, shi daga babansa daga kakansa radiyallahu anhu qala yace ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yaqtilu bainal madmadati wal istinshaqi, yana rarrabe tsakanin kurkuran baki da katsaruwa. Abin nufi sai ya debo ruwa ya kurkuri baki daban, ya debo wani kuma wanda zai katsa ya fatar daban. Kaga wannan shi ne hujjar waɗanda suke rarrabewa tsakanin ne kurkuran baki da katsaruwa. Sai ga shi wannan hadisin ya ce annabi yaqtilu أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. سيديكم ضعيفين. جاء إن تسنن ذلك. وأن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء an karbo hadisi daga Ali bin Abi Talib cikin sifan alwala yace thumma tamadmada wattansara salasan sai annabi ya kurkure baki ya taka ruwa har so nawa so uku yana da kurkure baki so uku taka ruwa so uku abin da yake nufi da kamfata daya rabi ya kurba rabi ya taka hanci fatar yayi har so nawa so uku yumadmidu wa yastansiru yakan kurkuri bakin ya kuma taka ruwan ya fatar min al-kaff alladhi ya'khudh min al-ma' tattafin da yake diban ruwan kun bai tsara kyau idan ya tsebo ruwan rabi ce kurfa da bakin sai kurkure ya zubar rabin da ya rage sai me sai taka idan ya taka kuma da wannan hannun sai kuma ya fatar kun dai da yake ko من الكف الذي مرني من الكف الذي يأخذ منه الماء ده أن ده كتيب اللون ده سيئ كفاته صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود والنسائي وأنا عبد الله بن زيد في صفة الوضوء يأذنك عبد الله بن زيد أصفا الولاء يكي ثم أدخل يده فالنساء الذي تكدها الننسى فما ثم صار ya kurkure bakinsa wannan shaka ya kuma shaki ruwa min kaffin wahid da min kamfata daya duk wadannan kaga an gata dole bisa ga wancan bariji ya fa'alu zalika salatan ya aikata haka har su yake muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan ai kaga ba magana ba makurin hadisi wajen inganci ce wa an Anas radiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rajulan an tamma da kike annabi ya ga wani mutum wa fi qadamihi mithlu az-zufri a kafarsa ga wata kyakira ko ga wani dan fili da bai samu ruwa ba mithlu az-zufri gurgudan kanfar gurgudan farki wato ga lam'a a kafarsa gurgudan me gurgudan farki lam yusifhu al-ma ruwa bai tafi wajen ba fa kana sai annabi ce irji'i fa ahsin wudu'aka kuma ka tsaftace alwalaka wato je ka tsaftace alwala da ba daya yanzu idan ka samu lam'a cikin alwala mai hukunci wanke lam'a ko kuma sake alwala a hadisin annabi sake alwala ne daga farkon zuwa ga ba za ka wanke lam'a ya kada dai ba ga salaha wa da habili yati a wannan bai da kuka sai ba haku wallahi wala nan da yake hadisi yace fa ahsinu wudu'aka to sura fasara ihsanul wudu shine ka je ka wanke lam'a ne kada kuma amma hadisin yana nan a hadisin san wudu shine ka sake ta gaba daya abin da sanace ka sake ta gaba daya kaga dai wannan akarajahu Abu Dawud wa Nasa'i anan comment din da nayi wa littafin sakamakon binciken da nake karawa wani in rubuta wani in kyale ta kurwata wa bi riwayatin ukhra li Abi Dawud wa Ahmad wannan ba cikin littafin kar ku kalla sai ku saurare ni a wata riwayan daban ta Abu Dawud da Ahmad min hadisi Khalid ibn Mi'dan hadisin riwayan Khalid ibn Mi'dan yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli annabi ya ga wani mutum yana sallah wa bi zahari qadamayhi lam'atun qulum'atun a bayan kafarsa ga lam'a kadrat dirhami wannan lam'ar gurgudan dirhami guda kamar fadin taro ko sisi a kafarsa lam yusifha al-ma'u ruwa bai shafi wajen ba fa amarahu an yu'ida al-wudu'a sai annabi umarci shi yayi ne ya sake alwala gaba daya daga san sake alwala wa fi riwayatin ukhra aw wata riwayan daban li abi daud a abu daud akwai ziyada yace was salata ba marhu an yi'id alwudu'a was salata ya umurci ya sake alwala kuma ya sake ita wannan sallar ma dai inda ya riga ya sallar da wannan alwalan ki yanzu me hukuncin lama sake alwala haka annabi ya faɗa cikin hadisi gashi tamfar rana lokacin azhar ba wata magana wa anhu radiyallahu anhu qala kana rasulullahi alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad yace annabi ya kasance yana yin alwala da mudu daya kun san tan da da za an ce an kawo masa ruwa ne sulusin muddi sulusi bi na muddi to nan gashi yana yin alwala da mudu daya wannan hadisin ya fi wancan inganci dan wannan gashi kamar yadda ku gani riwayan Bukhari da Muslim dan haka mafi karancin ruwan da zaka yi walada shi ya kai ne mudu daya mudu kuma shine cikin tafin hannu na musamman da yake ba babba da yawa ba ba kuma karami da yawa ba saka tsakiyar mutum ya tuka hannunsa tafukan hannunsa ruwan wannan ya isa da kayan wala wa yastathlu bis sa'i ila khamsati amdad, kuma yakan yi wanka da sa'i zuwa wato khamsati amdad ko mudu biyar, wato sa'i kuma mudu hudu kenan. Wani lokacin yayi da mudu hudu wajen wanka, wani lokacin ya kai har mudu biyar. Wannan mudu biyar annabi da wanka da shi, yana nufin wankan da na baki. Har wani yake cewa kai ni mudu biyar ya mun kankanta, sai wani sahabi ya rasa da masani ce annabi ya fi ka yawan gashin kai tare da haka mudu biyar ya isa cikin, kuma sai ka ce ba zai ke ka ba, ai ba ta kai ta kai ta kwara ruwan ba. Shi abin da mutane ba su gane ba, wanka na janaba ibada ne, ita ibada ana kwatanta ta da gwargwadon abin da shari'a ta, sai waɗansu ɗauka wanka ne na fitar da dauɗa, tunda na fitar da dauɗa ne sai an samu ruwa da yawa a yi ta yi ana gurzawa a yi wane ne, wani ma wai inda hannunsa baya tabowa baya wai sai ya sa tawul ya ce yin haka, wai saboda malamai sun ce waddalku waye ce maka idan ruwa ya cika wurin ba ka tuda ba ka tuda ba yawon yanzu idan ka zo da janaba a cikinka za ka iya fadawa cikin tafki cikin kogi swimming pool kai da ka tsalla ka fada kawai kai niyya a zuciyarka ka taka tsalla ka fada ruwan kuma sai ka fito, idan ka fito abin da za ka sai ka bebi ruwan ka kurkure baki ka kuma taka a hanci ka fetar shi ke nan ka gama wanka. Wanka ya kare wannan sai ka ruwan wajibi ne cikin wanka, taka ruwa kurkure baki wajibi ne cikin wanka ba mu sadi ba ne. Wajibi ne cikin wanka, dole sai mutum ya sha ruwa dole, ko da bai alwala ba. Wankan janaba yana da sifa guda biyu, ko kai sifatu kamal ko sifatul ijza. Idan an ce sifatu kamal wajen sifa na wankan janaba kine kai ne farko, dama za ka yi niyya a zuciyarka, yayin da za ka yi niyya shine lokacin da za ka wanke gabanka, za ka wanke zakarinka ko za ka wanke gabanka, mace ko namiji zai wanke gabansa a lokacin zai kulla niyya a zuci na yin niyyar wankan janaba. In janaba ce, in mace za ta yi niyyar wankan ɗaukewar jinin al'ada ko niyyar wankan ɗaukewar mai jinin biki idan mai biki ce, wannan niyya a zuci ne ba a furta ta da baka, ubangiji ya san mai kika kulla cikin zuciya ke da ubangiji. To sai ka ɗebi ruwa sai ka wanke gabanka tsarki kenan. Idan ka wanke gabanka ka kammala shine sai ka yi mai kafin wanke gabanka, dama akwai buƙatar ka wanke hannunka har sau uku, hannun dama da nagu za ka wanke sau uku, sannan sai ka ɗebo ka wanke gabanka. Wajen wanke gabanka lokacin za ka kulla niyya, idan ka kammala wanke gabanka gaba ɗaya sai mai sai ka zo ka yi alwala cikakkiyar alwala da ake irin wanda za a yi sallah, ba wani bambanci da karanta da alwalar sallah. Sai ka kammala komai ba abin da rage sai wanke kafafun, sai ka kyale su wanke kafafun sai nan gaba. Sai ne abu na gaba shine sai ka ɗebo ruwa da tafin hannunka ɗaya ka zuba a kanka ka murza ka murza ya shafa ko ina cikin kanka ko ina, ba wai dole sai ya gudana jikinka ya yi ta gudu ba, ɗaya kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba, biyu kenan ka sake ɗebo ɗaya ka zuba, ya zama nawa kenan. Haka annabi ya yi da tafi ɗaya ɗaya ya rinka ɗauka yana cika kanshi, abin da ake bukata jika kan ba ya wanke ki ka yi ta zuba ruwa ko kitai ba yana ta gudu a kan jini, ba wannan haka ruwa arziki ne shi kansa wajen Allah mana mai kula sai ba so ka baranta da shi da yawa. Idan ka wanke wannan kai naka har sau uku ko ki ka wanke kanki har sau uku, ta yadda ruwa ya taba ko ina cikin kan ka tabbatar ka taba ko ina cikin kan, magana ta riga ta kare. Daga nan gurin sai mutum ya tsaye ruwa kuma da tafuka hannunsa guda biyu ya sa a tsagen jikinsa na dama, wato ya wanke nan kirjinsa da haka garinsa na dama da nan bayansa, ya gama wannan har zuwa cinya har zuwa kwauri, sannan ya sake ɗiba kuma wanda zai wanke tsagen jikinsa na hagu, haka garinsa na hagu kenan, amatarsa da ina ne har zuwa gwiwa har zuwa kwaurinsa, kaga ya kammala wannan ya san ruwa ya taɓa ko'ina ko, to kuma sai ya zo sai ya wanke kafar dama sai cikon alwalarsa kenan, zuwa ya zo ya kuma wanke kafar hagu cikon alwalarsa kenan, shi ma ya riga ya kammala alwala kenan, ya kuma kammala wanka kenan, da ya tashi sai je ya sallata haka. Wannan ita ce siffa ta kamala wajen wankan janaba. Idan ka ga dama sai ka yi siffa ta biyu wanda ake kiranta sifatul ijza, ita dai ta wadatar amma dai ba kamila ba ce, amma in kai wanka da ita yi shi ne yadda muka ce ga ruwa a tare ka zo ka yi tsalla da niyya ka yi niyyar wankan janaba ka fada cikin gudu ka fito, kana fitowa sai ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka ka shaƙa ka fatar ɗaya ka ɗeba ka kurkure bakinka ka shaƙa ka fatar har sau uku ka kammala wankan janaba gaba ɗaya, shi ma za ka iya zuwa ka yi sallah da shi ko ba alwala. duk yadda ya yi da kwarawa da gode shawa da fada wani dingon su sun jefa kan gaba da ni ga ruwa ba ko sun kuce kowanne su amfani shi daya haka zai yi ba wa Umar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya ce ma minkum min ahadin yatawaddau ba dai daga cikin ku da zai yi alwala fa yusbiqu alwudu'a kuma ya cika alwalan nan ثم يقول سنن يتي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء با وند زي الولاء يتك الولاء سيفتو أن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yace ba wanda zai fada haka illa fatihat lahu abwabul jannati thamaniya ba sai ta bude masa kofofin nan na aljanna guda takwas yadda kullu min ayyi hasha ya shiga ta dukkan da ya ga dama